Lamarin ya faru ne a wani ƙauye dake Kibiyari cikin ƙaramar hukumar mulki ta Yabo a jihar Sokoto, inda wani mahaifi mai suna Umaru ya umarci ƴaƴansa biyu su kashe ɗansa ɗaya mai suna Abubakar kuma suka kashe shi. Mahaifin ya ce ya gafarta musu. Duk da yake mahaifin tare da yaran biyu da suka yi wannan aika-aikar suna hannun hukumar ƴan sanda, na samu jami'in tsaro na Banga mai suna Muhammadu Dankurma, wanda shi ga nauni shi ma ya kama mutanen kafin ya hannunta su ga hukuma.
Mun yi sallar azhur kenan mun kare, sai mun ji yaro ya ce an ce ga mutum can an kashe shi, sai mun kawo mashin ni da tungulawa da Faruku. Mun haga mu da bashari ke muna mu koma shi ya kashe Abu. Mun haƙabo mun ka taho mun ga kanmu Umaru yace a'a gan mu kanmu kowa mu kan mai shi yace a kashe Abu, don haka mun ka ce to Umaru lalle kai abin da ba daidai ba muku, don haka yanzu ba mu barin ka ka daga wurin ga muna haƙi da gawa har ran da jami'an tsaro na taho.
To ko wani laifi ne marigayi Abubakar ya aikata mahaifinsa da ƴan uwansa suka yi masa wannan ɗanyen hukunci?
Sunana Balaba Yabo, area commander vigilante group.
Iska ya taba tasowa ya kware kwano na gidansa, sai ya iske wani ya sare shi. Wai sai su waɗannan mutanen sun ka ɗauki ƙayayya sun ka azama wannan bawan Allah. Wai aljannu garai mayina shi ne turo mai wannan iska, su kuma sun ka ce sai sun kashe shi. Akwai dutsen da mun ka ɗauko wanda sun ka ɗauka sun ka ranka samai ga kai, sannan akwai adda wanda suka sarai daga tari don duni ni ɗauko su exhibits. Mun ka sa cikin motar ƴan sanda mun ka tawo da su.
A ƙaramar hukumar mulkin Gwaran Yoma har yanzu mutane na zaman zulumi, domin har yanzu ƴan bindiga na yawa jama'a kisan ɗauki ɗaiɗai kamar yadda ya faru a ƙarshen mako. Zakari Muhammad Shinaka shi ne kantoma ƙaramar hukumar mulkin ta Gwaran Yoma.
Samariri nan cikin gundumar Taloka a ƙaramar hukumar mulki ta Gwaran Yoma. An bandit nan sun zo sun kai hari a cikin gari wanda aka musabbabin wannan Allah ya samu rasa ɗaya daga cikin mutanen gari, kuma sun kori dabbobi sun tafi da su. Shekaran jiya ma takaro an je an ɗauki shanunsu. Matsalar kullum sai an ɗauki mutane ko kuma dabbobinsu. Kaga abu yanzu mu babu wanda za mu ce masu dai illa lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abubuwan suna buƙatar addu'a.
A ƙaramar hukumar mulkin Tangazama ƴan bindigar sun kai farmaki inda suka hallaka wani mutum mai suna Alhaji Isa Sarkin Bakin Tangaza. Ɗaya daga cikin matansa ta bayyana yadda abin ya faru.
Da ƙarfe 12 na dare sun ka zo muna. Muna kwanci cikin ɗaki sun ka ce ina miji musu shi suka bida. Sun ka kama wancan ɗaki da sun ka kai matan, sai ita Adama ta ce wai wa ita Allah. Sai ta soke shin wai mina na ya kawo ruwa. Da sai sun ka harba mai bindiga. Sun ka koma sun ka mai san mai wata. Sai ya kai ɗaka ko da ya kai ɗaka jini ya buge shi, sai ya faɗi bisa ga iyali ne ɗiya ne. An kai jiran an kai da ɗan mota cikin dare ba a samu ba, sai an ka ɗauke an ka zo inda wani bawan Allah ya taso, sai an ka ɗauke shi mun ta samu asibiti, sai an raine ya aje.
Lamarin satar mutane da kisan ɗauki ɗaiɗaya da ake yi wa jama'a a Najeriya yana ci gaba da ƙazancewa, abin da karkata hankulan wasu na ganin cewa ya kamata a koma ma Allah domin neman mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.